daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kunni a duk jamhuriyar ta Nijar kenan. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na ranar 25 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Muhammadu Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labarin duniya.
Wani harin da masu tsauran ra'ayi suka auna kan wasu da ba musulmi ba a arewa maso gabashin iyakar Kenya da Somalia ya halaka mutane 12. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin harin kunan bakin waken da aka kai kan makarantar Horus da ƴan sanda da ke kudu maso yammacin Pakistan. Su kuma ƴan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump sun mai da hankali akan yakin neman zabe yau Talata a jihar Florida.
To a Najeriya ana ci gaba da dakon karin bayani daga hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa dangane da kama wasu manyan jami'an tsohon gwamnatin wato shugaba Goodluck Jonathan da ta shuɗe. To sai dai batun da ke zukatan mutane dangane da yaki da cin hanci da rashawa shine
shin shugaba Buhari zai nasarar yakin zuwa ƙarshen wa'adin sa shekara ta 2019 ko dai za a yi ta jan shari'a ce? Tabbas akwai wasu shari'un da aka faro tun shekara ta 2007 amma har yanzu ba a kammala ba.
A jamhuriyar Nijar kuwa wasu dalibai ne suka yi zanga zangar lumana. Za ku ji akan menene zanga-zangar tasu, muna kuma tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar. To amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani harin da masu tsauran ra'ayi suka auna akan wasu da ba musulmi ba a arewa maso gabashin iyakar Kenya da Somalia yau Talata ya halaka mutane 12 a cewar wani jami'in kasar. ‘Yan bindigar Al-Shabab wadda mazauninta ke Somalia sun kai hari kan masaukin baki da ke wurin wanda ake kira Bisharu a ƙaramar hukumar Mandera. Sun yi amfani da gurneti da kuma wasu ababen fashewa a cewar kwamandan yankin Job Baranju. Baranju ya ce lallai kam an kai hari kuma ma'aikatan agaji na kan aiki yanzu haka. Ba tare da ɓata lokaci ba kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin a kafar yaɗa labaranta ta ce ta kai harin ne akan kristocin da suke aiki a wurin. Harin da aka kai yau Talata shi ne na baya-baya a jerin hare-haren da Al-Shabab ta kai na tsallaken iyaka tun bayan da ƙasar Kenya ta kutsa cikin rikicin da ake yi a Somalia a shekarar 2011. A farkon watan nan an kashe mutane 6 a wani hari makamancin wannan da aka kai akan wasu baki a garin na Mandera. Lokacin da wasu da ake zaton 'yan Al-Shabab ne suka kai hari a unguwar. A watan Nuwamba shekarar 2014, mayakan suka kashe mutane 28 waɗanda ba musulmi ba bayan da suka kama wata bas a garin na Mandera. Haka nan a Somalia ma wani ɗan harin ƙuna baƙin wake da ake zargi ɗan Al-Shabab ne ya tada nakiyoyi da aka danƙarawa wata mota ta dakon kaya a sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar haɗa kan Afirka inda ya kashe aƙalla mutane 3, wasu mutane 5 kuma suka jikkata.
Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin ƙuna baƙin waken da aka kai kan makarantar Horus da ƴan sanda da ke kudu maso yammacin Pakistan wanda ya kashe kurata 61 tare da jikkata wasu fiye da 120. An fara kai farmakin ne kafin tsakar daren jiya Litinin yayin da mahara 3 suka shiga ɗakin kwanan ɗaliban suka yi barin albarusai akan waɗanda ke ciki. A yau Talata kungiyar ISIS ta fitar da hotunan maharan su 3 a kafar yaɗa labaranta da ake kira Amaq dauke da bindigogi masu sarrafa kansu da ababen fashewa da suka ɗaura a jikinsu. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce ba tare da ɓata lokaci ba maharan suka yi garkuwa da wasu mutane kafin dakarun Pakistan da jami'an tsaro su wa wurin ƙawanya suka kuma shigo domin tunkarar 'yan bindigar. An yi fafatawa ta tsawon sa'o'i kafin shawo kan harin. Mahara 2 sun tarwatsa kansu yayin da aka harbe na 3 a musayar wutar da ta auku tsakaninsu da jami'an tsaro, abin da ya kawo ƙarshen harin kafin wayewar garin yau Talata a cewar wani jami'in garin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump sun maida hankali akan yakin neman zabe yau Talata a jihar Florida. Jihar da za ta yi tasiri sosai makonni biyu masu zuwa lokacin da Amurka za su kada kura'a a zaben shugaban kasa da za a yi. Ana bukatar kuru'u 270 na wakilai masu zaben shugaban kasa kafin dan takara yayi nasarar zama wanda aka zaba. A ƙarƙashin tsarin da ya ba jihohi mafi yawan al'umma yawan wakilai masu zaben shugaban kasa. Duk wanda yayi nasara a jihar Florida zai samu kuru'u 29 na wakilai masu zaben shugaban kasa. Bisa ga kuru'un jin ra'ayoyin jama'a na kwanan nan, sun nuna Ms. Clinton ta jam'iyyar Democrat na gaban Trump na jam'iyyar Republican da kusan maki hudu a jihar ta Florida. Tun jiya Litinin Trump ya isa jihar har ya je wani taro da aka yi a Tampa, inda ya ayyana cewa ba ma a jihar Florida kadai zai lashe zaben ba, a kasar baki daya zai lashe zaben. Trump ya ce yakin neman zaben da yake yi shine irin damar samun canji da kan aiku sau daya a rayuwa. Wannan ce damar mu ta ƙarshe, a cewar Trump. Nan da watanni hudu ba za a ƙara ganin irin wannan ba, ya kamata jama'a su fita don jefa kura'a.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata cewa ta samu rahotannin da ke nuna cewa 'yan ISIS sun gudanar da kashe-kashe ba bisa ka'ida ba a kewayen yankin Arewa da birnin Mosul, ciki har da yadda mayakan suka yi garkuwa da fararen hula. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Rupert Colby ya faɗa wa manema labarai a Geneva cewa ba a dai gama tantance sai hancin rahotannin ba. Duk da haka ya ambaci kisan tsofaffin 'yan sandan Iraki su 50 da 'yan ISIS suka yi, waɗanda suka tsare a wani gini a wajen birnin Mosul, da kuma kisan fararen hula 15 da mayakan suka yi a garin Safina suka kuma jefa gawarwakin su a rafi. Colby ya kuma ce an samu rahoton da ya nuna cewa dakaran Iraki sun garo gawarwakin fararen hula guda 70 da raunukan harbin bindiga a jikin su a kudu da birnin na Mosul, amma ba a tantance waɗanda ke da alhakin wannan kashe-kashen ba. Ya karfafa yin kira ga dakaran Iraki da na haɗin gwiwa da su tabbata sun kiyaye dokar ƙasa da ƙasa wajen gudanar da ayyukan su. Ajiya Litinin Jami'an Amurka sun ce dakaran Iraki sun kwato wuri mai faɗin kilomita 800 a yankin daga hannun 'yan ISIS tun lokacin da aka fara yakin kwato birnin na Mosul a makon da ya gabata.
Ƙasar Rasha ta faɗa yau Talata cewa dakaranta da na Siriya ba su kai farmaki ta sama akan birnin Aleppo da ke Siriya kwanaki 7 kenan. Mai magana da yawun dakaran ƙasar Igor Konashenkov ya faɗi cewa babu jiragen saman yakin Siriya ko na Rasha da suka je kusa da birnin da rikicin ya ratattaka, kuma yana buƙatar taimakon agaji ga dubban mutanen da ke wurin. Konashenkov ya ƙara da cewa har yanzu hanyoyin agaji guda 6 na nan buɗe ga mutanen da ke so su fita daga garin na Aleppo, wanda 'yan tawaye suka mamaye. A cikin kwanakin 7 har da kwanaki 3 da aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta, wadda ta ƙare ranar Asabar ɗin da ta gabata. Ƙungiyar da ke sa ido akan haƙoƙin bil'adama ta faɗi cewa an kai hare-hare ta sama a Aleppo jim kaɗan bayan da yarjejeniyar tsagaita wutar ta ƙare. Rasha da Siriya kuma sun yi zargin cewa 'yan tawayen sun hana mutane yin amfani da hanyoyin don fita daga birnin, yayin da su kuma shugaban 'yan tawayen suka ce yawancin fararen hulan ba sa son fita ne saboda ba su yarda da gwamnatin Siriya ba, da ma abin da ka iya biyo baya 'yan sun fita.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya rahotanni na cewa hukumar EFCC na ci gaba da tsare tsohon ministan birnin tarayya na Abuja Bala Muhammad da kuma kakakin tsohon gwamnatin da ta shuɗe, wato Ruben Abati. Hakan na faruwa ne kuma yayin da bayanai ke nuna cewa an sake kama Jamila Tangaza, wacce ta shugabanci hukumar da ke kula da mallakar filaye a birnin na Abuja. Ga rahoton da Nasiru Adam Ilhika ya aiko mana.
Kama tsohon ministan Abuja Bala Muhammad da kakakin tsohon shugaba Jonathan Robin Abati bai zama wani abin mamaki ba, don yawancin jami'an gwamnatin Jonathan sun faɗa hukumar EFCC, ko da ma a iya cewa yanzu da yawansu suna zaman beli. A gidan EFCC Abuja kazalika akwai tsohon ƙaramin ministan tsaro Muslim Abani Koro da tsohon kakakin kamfen ɗin Jonathan Femi Fani Kayode. Tsoffin jami'ai dai sun dawo da maƙudan kuɗaɗe, ko kuwa aka kwato kuɗaɗen almundara daga hannunsu. Haka nan aka rufe wasu daga gidajensu da bincike ya nuna an gina su ne ko aka saye su da kuɗin zarmiya.
some of them that have the pending petitions with us.
Babban abin da aka fi nuna damuwa kai shine yadda da yawa daga tsoffin jami'an kan yi saurin samun beli. Nan ma kakakin EFCC ne Wilson Owujerin ke cewa ba ma kawai ba da beli ke kawo cikas ba, yadda waɗanda ake tuhumar ke gaggauta ɗaukaka ƙara da zarar an same su da laifi. Ido don yanzu ya koma kan alƙalai da yadda za su taka rawa wajen shari'un na cin hanci daidai lokacin da wasunsu ke fama da irin wannan tuhuma. Modibbo Bakari lauya ne mai zaman kansa Abuja.
Su lauyoyi kuma ƴan uwanmu su ƙara haƙuri akai zuciya nesa, domin ba kowani lawyer ne yake da ra'ayin goyon bayan abun da ke faruwa a bangaren shari'a. Wasu abubuwan da suke faruwa da mara daɗi irin na abubuwan da ake zarge-zarge bangaren, har ana gani daga lauyoyin ma da alƙalai din kusan kaman bakin su daya. A wani bangare yana iya zuwa haka din ma, domin lauyoyin ma ana ganin waɗansu daga cikinsu ƴan karen farautan wasu alƙalai ne. Sannan kuma babu wani alƙali za a gurfanar da mutum a gabansa ya lura wai ko don sana'ar ku daya, ko dangin ku daya, ko addinin ku daya, ko bangaren ku daya. Wannan duka irin waɗannan ake kira sentiments a gaban shari'a, da wuya su rinjayi alƙali mai hankali da basira, mai kuma ƙorewa na shari'a, wanda kuma yana da rantsuwa na kama office ɗinsa da yake aiki, wanda kuma akwai abin da kira professional ethic na ofishinsa.
Wannan kamen dai ya burge manomi Alhaji Musa Yola da yace zai bar wata wasiya.
Ina fata ne dai tsakanina da Allah yana faɗa muku, tun da shekaru na yayi yawa ko ba na raye. Ka san yan tsakiyar nan na daga shekara 60 zuwa tsakiya zuwa 45 suka kashe kasan nan. Kyauta suka yi karatu. Komai kyauta aka musu. Sune yan sanda, sune soja, sune malamai makaranta, sune komai gwamnati. Su waɗannan daga shekara 65 zuwa ce 45 suka cutar da wanda suke kasa. Na saman da haka suka yi haka zaman kasa. Ba da saman suka karanta da firi ba. Su kuma suka koma ce ba ƴaƴansu kai su waje. In ga mutum ɗaya yanzu gidajen da aka gina, gidajen nan me amfani su? Me amfani mutum ɗaya gidan biyu uku? Ina zaka je da shi? In ba shi ya kama ba za sai ɗaya sai da gidan ba. Ba a daukan gidan haya. Fi sabili kuma kuɗin jama'a ne kai gina gidan da shi. Fi sa ina za mu je?
Shin shugaba Buhari zai nasarar yakin zuwa ƙarshen wa'adinsa shekara ta 2019 ko dai za a yi ta jan shari'a ce? Tabbas akwai wasu shari'un da aka faro tun shekara ta 2007 amma har yanzu ba a kammala ba. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ba ku ishara ke ma wani yayi gida yayi moto.
A Najeriya haƙila ya rota nuna cewa tsigirin Niger Delta sun sake fasa wani bututun mai a yankin lamarin da ya haifar da mummunan asara, yayin da tattalin arzikin Najeriya ke ci gaba da tangal-tangal. Ga rahoton da Lamido Abubakar ya aika mana daga yankin na Niger Delta.
Wani hari dai na baya-bayan nan shine na wata kungiya da ke da suna Justice Minded da ta kai hari kan babban bututun mai mallakar gwamnatin Najeriya na NNPC a shiyar Ogili da ke jihar Delta, inda kuma harin ya haifar da ɓanna mai yawa. Ganin cewar dai akwai maganar tattaunawa da ke gudana kan yankin Niger Delta, sannan kuma ba daina kai hare-hare ba. Na tuntubi mai magana da yawun hidikwatar rundunar sojan Najeriya, Brigadier General Rabe Abubakar, don jin yadda su jami'an tsaro ke kallon wannan lamarin.
Na sojoji muna nan muna ta kokarin tabbatar da zaman lafiya a wannan yanki, kuma muna tabbatar ma 'yan Najeriya dukkan da sauran 'yan uwanmu ko kuma abokan mu cewa a matsayin mu na sojoji da sauran jami'an tsaro za mu ci gaba da tabbatar da cewa mun yi abin da ya kamata don mu kare haƙƙin wanda 'yan uwanmu ne wanda ba su ci wannan tashin hankalin da sauran mu. Dukkan su ba da ke 'yan tsaro ne, kuma 'yan tsaro nan suna abin ne domin wata manufa ta su wadda su kawai suka san wannan manufa. Amma gaskiyar lamari za mu ci gaba da dukkan takura mu dukkan wanda ainihin mai da kawo a baya don mu tabbatar cewa bai ci nasara ɗin da ya kamata ci ba, kuma sauran haƙƙin mutane a wanda ba zuwa su gani ba an kare shi, kuma an ainihin kwantar mutane hankali.
Misali ganin cewa yankin Niger Delta ɗin na a baya-bayan ana samun hare-haren 'yan ƙungiyoyi da dama na 'yan bindiga, musamman na ƙungiyar Avengers da sauran ƙungiyoyi. Zuwa yanzu masu lura da al'amura suna ganin kamar akwai jan ƙafa ga aikin da rundunar tsaron Najeriya ke yi dangane da wannan al'amarin. Kamar komai za ka ce a kai?
A'a, ka san kamar yadda na ce ma, abu ne wanda dole sai nazari kan shi, kuma abu ne wanda dole ne sai kare haƙƙin waɗanda ba su gani ba a wannan wuri. To abin da samu cewa wannan kenan, kuma kamar yadda na ce wannan lamari ba fin karfin mu yayi ba, illa iyaka muna kokarin mu tabbatar cewa ana magana sulhu da ainihin shugabannin mu 'yan siyasa. To a cigaba da haka, kuma muna kokarin dukkan wanda ke ainihin son maido da kawa a gogo baya tabbatar cewa bai yi wannan bai nasara ba, kuma muna tabbatar da cewa muna ga ba za mu zama ba za su tura mu ba abin da bai kamata yi ba. Dukkan mu muna kokarin tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali zaman lafiya ba nan zai shiga ko ina. Dukkan sojojin mu duka suna nan gurin kuma da sauran jami'an tsaro kuma suna nan kuma muna kokarin tabbatar cewa dukkan wanda ke wannan abubuwa so nasara ce gare shi ek nan karamin lokaci amma na imani cewa kashin lamari ba za su ci gaba da wannan abu kuma za su nasara kan wannan.
Wata ƴar yankin Niger Delta dake da suna Tami ta ce
if only the Nigerian government and politicians can sit down and listen or go back to the drawing board it can be eradicated.
Tana cewa ne in har gwamnatin Najeriya za ta dauki matakin sauraron koke-koke na ƴan yankin Niger Delta za a kawo ƙarshen matsalolin yankin Niger Delta. Har-haren Niger Delta dai da ƴan bindigar ke kaiwa kan tashoshin danyen mai kuma bututa yan mai ya haifar da matukar koma baya ga harkokin man kasar ta Najeriya da kuma kuɗin shigar ta. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Faidan muka leƙa makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger, ɗaliban makarantun koyon sana'ar hannu ne suka gudanar da zanga-zangar lumana a yau a birnin Yamai domin rashin jin daɗi. To sai mana afuwa, muna batun zanga-zangar lumana a yau da ɗalibai suka gudanar a birnin Yamai. Ga Suleiman Barma da ƙarin bayani.
Ɗaruruwan ɗaliban makarantun koyon sana'ar hannu kenan lokacin da suke zanga-zangar lumana a titunan birnin Yamai a ɗazu da hantsi kafin su taru a Place de la Concertation, wato dandalin fahimtar juna wanda ke gab da Majalisar Dokokin Ƙasa. Ɗaliban na ƙorafi ne akan wasu tarin matsaloli, ciki har da rashin samun kuɗaɗen allowance a wani lokacin da suka ce kuɗin karatu ya tashi sama a makarantu masu zaman kansu.
Sunana Suleiman Muhammadu Guruza, CFPT Kwarta Giniki. Abu ya kai shekara guda muna tambaya buruskin mu, an kwatanta ma ba san mu menene burus ba. Gwamnati tana nan ta yi kwance da kaya. Shine mu muka fito mu gwadin mu rashin jin dadin mu. Sai ka kare da diploma ka ga kana duka ga sunan sune ke wani talla sune ke wani menene. Kenan ba anan ga kira mu biskan diploma mu a ba mu aiki. Shi ma wannan ciwo ne babba. To mun tambaye mu shanu kwararru a kamuna. Sai yake nana kamuna wasu ba mu san wace lakwal ce suke iya daukar ka dauko mana su zo su ba mu ilimi. Mu ma da kanmu mu yi ilimi.
Sunana Ibrahim Doshema. ESP kara kudin makaranta. Shi kudin makaranta ayan ce a sasu da yawa kwarai. Mu ɗiyan talakawa ne yawancin mu Niger. Ayan ka sa kudi da yawa kake da mutum bai san samu kudin zai biyan makaranta ba. Kuma ko wanda ke zawa da burs in ba a ba allowance kin kenan kaga mutane ba za su samu su karatu ba. Kana karatu ba kana ga biya ko kuma anan ga biya maka. Ina ga baka nan ga jin dadi. Sai shi mutane sun ce to yau ya kamata su so su da su nuna bakin cikin su. Kuma allowance kin da ake baka shine kake ci abinci da shi kake yin tuwahi da shi kake sayan kayan aiki. Oh big kaye. An yi zaman sasantawa da gwamnati to ba a samu shirya na ba shine amma har yanzu tamu.
Kungiyar UPTN dake matsayin hadakar ɗaliban makarantun koyon sana'ar hannu na birnin Yamai ita ce ta shirya wannan zanga-zanga don tayar da hukumomi daga barci a game da matsalolin da ɗaliban suka kira da dadu. Kuma a cewar wani jigon kungiyar Muhammadu Sidi Ibrahim, za su ci gaba da gwagwarmaya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu nadi.
Muna nan muna jiran su kira yau ba mu da matsala mu tattauna tunda partner din mu na fikirin yau mu tattauna sai Allah ya rana sun duk abin an tsaya an tattauna za a samu sulha. In ba mu samu sun ka kira yau ba muka zauna muka tattauna ba muna raniyar ci gaba da kokawa tunda ba za mu tsaya ba inda abin ga sai mun ga mun kwato yancin mutanen wanda muka dauka mu alƙawari Allah kwal sai Allah ya rana.
Ministan da ke kula da makarantun koyon sana'ar hannu Tijani Abdulkadir da muka tuntuba ta wayar telefon bai daga wayar ba, haka kuma bai amsa sakon SMS din da muka aike masa ba har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto. Wannan dai ita ce zanga-zangar farko da aka fara fuskanta tun bayan da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya yi naɗe-naɗen sabuwar gwamnati a makon jiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Agogo abin nan na Yamai da Abuja Najeriya na cewa karfe 4 na da wato da minti 19 ne wato 11 na safe kenan da minti 19 a nan Washington DC ga Sarfil Hashin Gumel da shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel zan gabatar. Yau shirin zai duba habbasan da wasu jihohin Najeriya ke yi ne a yankunan shirin mu koma gona da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bullo da shi. A yau za mu ji ta bakin wasu gwamnonin Najeriya ne kan irin matakan da suke ɗauka a jihohinsu domin ciyar da noma gaba. Abokin aikin Muladin Ibrahim Aiwa ya tattauna da gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello a yayin wata ziyara da ya kama nan sashen Hausa na murya Amurka, inda ya fara da tambayarsa yadda noma yake a jiharsa.
Gaskiya mun gode ma gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ta ɓangaren noma da shi ma shugaban Central Bank suna taimakawa ta wani kaman program suna kiran CBN Anchor Borrower Scheme wanda gwamnan Kebbi ya fara, sannan gwamnonin Arewa gaba ɗaya ana yi, inda ake taimakawa manoma kuma ana musu rajista iyaka kaman muri a Niger min sa'a. Yawancin jihohi shinkafa ko ake yi, amma mu program ana shinkafa, ana auduga, kuma ana waken soya. Kuma insha Allah nan da ni na tabbata nan da shekara ɗaya biyu inda magana abinci ne a Najeriya za a samu sauki. Wannan shekaran an yi shinkafa sosai, mutane sun noma, sai dai Allah cikin ikon shi ruwa ya ambaliya ta wani bangare a Niger mun hasarar shinkafa sosai, amma duk da haka za a samu abin da aka samu. Yanzu halin da ake ciki a Najeriya dai kowa ya sani, kuma abin da na gani wannan halin da ake ciki ya sa mutane da yawa sun koma harkar noma, kuma harkar noma nan na ji ido mun shi muka gada bamu da mai, amma in muka rike noma to lalle arzikin arewa zai karu sosai.
To ina maganan Badeji, wurin sarrafa shinkawa na Badeji, kana tunanin duba wannan bangaren?
Badeji na nan ana duba, an samu akwai kamfanin da suka zo za su ci gaba da aiki a wajen. Tun lokacin waccan gwamnatin ta wuce aka samu ƴan matsaloli, amma yanzu ina ganin sun an dan warware, kuma muna magana da kamfanin kuma insha Allah kwanan za su bude a fara aiki.
Ita ma Madina Dauda ta samu damar zantawa da gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammad Umar Jibrila Bindo Sardaunan Mubi, inda ya mata bayanin irin shirin da yake yi a jiharsa ta Adamawa game da noma.
Na farko dai kusan zan ce zan yi wa shi shugaban kasan mu Muhammadu Buhari godiya da ya nuna wato a Hausance a Turance ya zama highly committed da cewa a koma harkar noma, domin ba abin da ya fi noma. Idan muka rike noma din nan kamar yadda da a kasan nan kusan zan ce arewa ko Najeriya ma noma ne ta rike kasan. To akwai program ɗaya zan ɗauko miki wanda yau kusan a Najeriya gabaki ɗaya wanda ake faɗa Anchor Borrower, wato na maganan shinkafa. Zan je miki duk Najeriya ba inda kai Adamawa in shinkafa. Mu dai kawai maganganu ne ko suratai ne wanda ba mu cika yi ba, amma Adamawa shi ne na ɗaya na farko a maganan harkar noma. To lokacin da muka zo gwamnati babu abubuwan harkar noma gabaki ɗaya, Adamawa ya riga ya mutu kaf. To na farko dai muka ce to tunda mutane suna son noma, bari mu nemi wato bashi mu dan basu, wanda na nemi kuɗi miliyan 300 na rabawa manoman Adamawa gabaki ɗaya, wato is revolving in suka abun nan sai su dawo kuma a sake ba wa'insu manoma. Wannan na farko abun da muka dauki mataki, kuma muka nema musu taki. Na saya a farkon shekarar da muka zo mun saya taki ya kai ton 30 wanda muka ba wa manoman. A wannan karo ma mun saya, kuma yanzu ana kawowa ana fara distributing in maganan noma. So don haka mun dauki harkar noma nan wato da muhimmi, domin muna so mu zama na farko a Najeriya wanda za mu zama self reliant akan maganan wato abinci. Kuma na saya tractor wanda Hajiya Madina da kanki kin je kin gansu, mun saya kusan 300, yanzu akwai 109 ko da 5 a ƙasa, sauran kuma suna hanya suna zuwa. Duk za mu ba wa manoman mu don mu tabbata cewa mun kyautata musu. Haka kuma harkan masara da su dawa da sauransu mun nemi Adama Farmers Association shugabannin su, mun yi meeting da su kusan su uku, sun gaya mana damuwan su. Na farko take kamar yadda na gaya miki, na biyu kuma a dan taimaka musu da dan soft loan kenan, gadamin bashi wanda za su iya taimaka, wanda shi ma mun ba su wa'annan taimako. Haka kuma akwai harkan shinkafan kamar yadda na yi magana bayani, mun yi rajista wato kusan 180,000 wato
su wake manoman
mun musu register domin program na federal government wanda through CBN ana kiran shi an kabara su wato shi za a raba musu kudade wanda za su je su noma to amma yawan manoman ne zai sa ka samu kudade da yawa to ina gani yau a Najeriya dama mu Adamawa da Kebbi ina ga da safara mu ne wanda gaba-gaba da maganar harkar noman shinkafa to shi ma muna kan wannan program ne
Masu sauraron mu ba iyaka hirar kenan ba sai a biyo mako mai zuwa domin jin karshen wannan tattaunawar da Madina ta yi da gwamnati Jibrila yanzu amarin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Maladan Ibrahim Ayawa da Madina Dauda waɗanda suka zanta da gwamnonin da Chuba Hero Diodone wanda ya hada mana sauti ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya
To madalla yanzu kuma ga wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko cewa fatan alheri ga VOA Hausa. To shugaba Buhari ya kamata ka amsa kiran da gwamnonin APC suka yi na cewa a yi adalci a bangaren nada jakadun Najeriya dan kaucewa daukar kara da kiyashi ko kuma bada mukamai a yanki daya. Dan yin haka zai jawo korafe-korafe. Daga Fatima Sade Sa'idu Daura. Wannan sakon kuma ce salam BOA Hausa daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Alhaji Garba mai yan kunnar Rajau. Suka ce hakika kama tsohon ministan Abuja Sanata Bala Muhammad da kuma kakakin tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan Dr. Reuben Abati da hukumar EFCC ta yi yayi daidai. Haka zalika mu al'ummar Najeriya muna ƙara nuna goyen bayan mu 100% na yaki da masu cin hanci da rashawa. Da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke yi Allah ya kara wa shugaba Buhari lafiya da mu baki daya amin sai sakon Ahmadu manager Bauchi anguwan karofin madaki da kuma Bala Muhammad Dambam suka ce muryar Amurka ku isar mana da sakon fatan alkhairi da kuma nuna goyen bayan mu ƴan Najeriya akan ci gaba da kama mutanen da suka yi warwaso da kudin ƴan Najeriya da hukumar EFCC ke yi fatan mu shine a dawo mana da makudan kudin ƴan Najeriya sama da malala gashin tinkiya da aka yi gaba da su daga Rilwan Ibrahim dan a garin Uba a jihar Adamawa.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wani harin da masu tsauraran ra'ayi suka auna akan wasu da ba musulmi ba a arewa maso gabashin iyakar Kenya da Somalia yau Talata ya halaka mutane 12 a cewar wani jami'in kasar. ‘Yan bindigar Al-Shabab da mazauninta ke Somali sun kai hari kan masaukin bakin da ke wurin da ake kira Bisharu a ƙaramar hukumar Mandera sun yi amfani da gurneti da kuma wasu ababen fashewa a cewar kwamandan yankin Job Baranju. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin ƙuna bakin waken da aka kai kan makarantar horas da ‘yan sanda da ke kudu maso yammacin Pakistan wanda ya kashe kurata 61 tare da raunata wasu fiye da 120. ‘Yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump sun mai da hankali a kan yaƙin neman zaɓe yau Talata a jihar Florida, jihar da za ta yi tasiri sosai makonni 2 masu zuwa, lokacin da Amurka za su kaɗa ƙuri'a a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi. Ana buƙatar ƙuri'u 270 na wakilai masu zaɓen shugaban ƙasa kamin ɗan takara ya yi nasarar zama wanda aka zaɓa. Ƙarƙashin tsarin da ya ba jihohi mafi yawan al'umma yawan wakilai masu zaɓen shugaban ƙasa, duk wanda ya yi nasara a jihar Florida zai samu ƙuri'u 29 na wakilai masu zaɓen shugaban ƙasa.
To masu sauraro baki ɗaya da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga zuri'ar Ahmad da Halilu da ke unguwar Hausawa Gwale a birnin Kano saboda rasuwar ɗansu Yakubu Garba da fatan Allah ya ji kansa. Yanzu a madadin Maryam Dauda Jitani gabatarwa da kuma June Lathis Gresham da ta haɗa mana wannan shirin sai injiniyan Masidrak Muhammad Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe nan Usman da Maryam gare ku.